masallacin Hafsa Khamis wanda masallaci ne da yake garin Badiko a cikin Kaduna North ne ko ina ne Kaduna South. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ya sa mu yadda muka fara lafiya mu gama lafiya a wannan safiya wacce take safiyar 11 ga watan Asali 11 ga watan 11 ga watan Julai 2026 wanda ya daidai da ranar 26 ga watan Jumadal watan Muharram 1448. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa, Allah ya fiya mu cikin bayan Allah ya gani. Ina fatan mun gane. Za mu yi lakcinmu ne mai taken matakan tarbiyyar yara a musulunci. Sunan ta kenan, matakan tarbiyyar yara a musulunci. Ya gaji, ba mutum ukun nan da suka shigo yanzu shi kenan. Matakan tarbiyyar yara a musulunci shi ne taken lakcinmu. Littafai sun kare, duk wanda yake son littafi amma akwai shi a waje zai iya saya da kuɗin shi. Ki sauri ki ba su, za mu fara. Kin ba su? Sauki kenan. A buɗo shafi na yare, inda da su akwai a wance. A buɗo shafi na takwas. Me ake kira tarbiyyar yara? Menene tarbiyyar yara? Abin da ake nufi da tarbiyyar yara shi ne shirya yaro da kuma gyara shi ta kowane ɓangare a rayuwarsa ta duniya da ta lahira bisa koyarwar musulunci. Bisa koyarwar musulunci. Wannan shi ake kira a tarbiyya. Tarbiyyar yara wani abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai kula da buƙatar, wanda zai kula da haɓakar hankalin yaro da kuma kula da abin da hankalin ya shirya ɗauka. Ina fatan mun gane. Ana yi wa yaro tarbiyya ne tun yana ƙarami. Kamar yadda ɗaya daga cikin Larabawa yake cewa ga shi na shafi na 9, wa yansha'u nashi'u al-fityanu fina alama kana awwadahu abuhu. Wa yansha'u nashi'u al-fityanu fina alama kana awwadahu abuhu. Saboda haka kowa a kowanne ice ana tankwara shi ne tun yana ɗan ƙarami. Wani kuma yake cewa ƙadiyan fa'ul adabu al-ahdasu fi shigarin laysa yanfa'uhum min ba'dihi adab. Tarbiyya tana yi wa yaro in yana farko amfani, amma bayan ya girma ba ta masa amfani. Ke ne falalar tarbiyya? Tarbiyya tana da falala mai girma saboda umarni ne na Allah. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku waɗanda suka yi imani ku tseratar da kawunanku, ku tseratar da iyalanku daga wuta, wacce wannan wutar wa quduhan nasu wal hijara. Mutane su ne makamashin wannan wuta. Ina fatan muna ganewa. Saboda haka yana da kyau mu sani cewa tarbiyyar yara tana da falala mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za ku gani a shafi na 10, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da 'ya'ya mata, in dai ya kyautata musu to za su zama masa katanga da shiga wuta. Haka manzon tsira ya faɗa. Ina fatan mun gane waɗanne matakai mutum zai bi idan yana son ya samu, idan mutum yana son ya samu 'ya'ya nagar, waɗanne matakai ya kamata mutum ya bi. Na ɗaya, ilmantuwa da ilimi mai amfani. Ilmantuwa da ilimi mai amfani. Ilmantuwa da ilimi mai amfani. Wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ake buƙata idan ana son tarbiyya nagartacciya. Za ku ga galibi daga cikin kurakuran da ake samu shi ne mutane da yawa da suke yi wa yaransu tarbiyya ba wani littafi da suke karantawa. ko littafi ne ba su kwantawa. Kawai mutum idan zai yi wa yaran shirgiya ba ko littafi ne da zai karanta, za ku ga kawai mutum abin da yake yi sai je kawai ya je ya yi da molan kako yadda ya gana yi. Yadda ya yara tana buƙatar ilimi da mutum zai amfana da shi. Mataki na biyu daga cikin matakan da suke sawa a sami yara na gari shi ne wadda ta yi ƙoƙari ta zaɓo wa kanta miji na gari. Uwa ta yi ƙoƙari ta zaɓo wa ‘yarta miji na gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa ya zo muku, to ku aura masa. Ina fatan mun gane. Kawai ku aura masa. Saboda haka yana da kyau kada uwa ta damu da mai kuɗi, ta yi ƙoƙari wajen ta ga ta samar wa yaranta, ta samar wa yarinyarta miji na gari, wannan zai taimaka. Mataki na uku shi ne roƙon Allah zuriya ta gari. Yana da kyau mutum ya dinga yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zuriya ta gari. Kamar yadda Annabi Zakariya ya roƙi Allah ya ba shi zuriya ta gari. Hunalika da'a Zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba. Haka ya roƙi Allah ya ba shi ya sa ya samu zuriya ta gari. Qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba. Ina fatan mun gane. Saboda haka yana da kyau mutum ya dinga ɗaga hannu yana roƙon Allah. Allah ya faɗa a suratul Furqan da cikin suna sifofin mu'minai shine suna cewa rabbana hab lana ina zuwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni. Haka suke roƙon Allah Ubangijin talikai. Ina fatan mun gane. Yin addu'a yayin saduwa. Yin addu'a yayin saduwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda mutum zai zance wa matar shi sai ya karanta wannan addu'a ya ce Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan ma razaqtana. Idan Allah madaukakin sarki ya azurta musu da shaytan ba zai cutar da shi ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka yana da matuƙar muhimmancin gaske wacce ta yi iya ƙoƙarinta ta cewa tana yin wannan addu'a yayin saduwa. Mataki na biyar shi ne sanya wa yaro sunan da ya dace. Kuna ganin gurin ko? Shafi na 18. Sanya wa yaro suna wanda ya dace. Sanya wa yaro suna wanda ya dace. Ina fatan mun gane. Yana da matuƙar amfani mu sani cewa yaro yana buƙatar suna yana yi wa kusan kowa tasiri. Kuma kaɗan nan, ita kowace za ta faɗi sunanta. Ya idan aka duba halayenta ba ga wani tasirin sunan a sunanta ba. Ina fatan muna ganewa. Nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana aka zo za a tatsan masa nono. Aka zo za a tatsan wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam nono. Sai wani mutum ya tashi ya ce zai tatsan mai nono. Sai ce ya sunanka kamar yadda gakin sannan za ku gani a shafi na 19. Sai ce ya sunanka, sai ce sunana Jamra, ne ma'ana Jamra, ne ne Jamra, garwashi sai ce zauna. Sai wani ya nike sai ce kai kuma ya sunanka, sai ce ni kuma sunana Murra, sai ce kai ma zauna, ne Murra, ɗaci sai ce zauna. Sai wani mutum ya nike ya ce ya Rasulallah ni zan taƙan maka, sai ce kai kuma ya sunanka. Sai ce sunana ya Ishu. Kaga ya Ishu yana nufin yana rayuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai tashi ka tatsan mana. Sai ce kai tashi sai ka tatso mana nono. Kaga wannan sai yake nuna cewa lallai suna yana da matuƙar tasiri. Suna yana yin tasiri sosai a wannan din a rayuwar yaro. Saboda haka in kina da yaro ki yi ƙoƙari ko da kin ji uban zai sa mai wani suna tunda suna haƙƙin uba ne, ki ba da shawarar sunan da ya kamata a sa masa. Ciyar da yaro daga halal. Ciyar da yaro daga halal. Ciyar da yaro daga halal. Ina fatan mun gane. Ciyar da yaro daga halal. Yana da matuƙar amfani in mutum yana son yaransa ya zama na gari, to ya zamanto abincin da zai ci ya zama na halal. Saboda duk abin da mutum ya ci, to ana kai wa kowace gaba abin da take bukata. kowace gaba ana bata abin da take bukata. Idan ya zaman to cewa abin da ya isa zuwa gaba ya zaman to cewa ba abu ne wanda yake ne kyau ba, to sai gabar ta samu kasara. Gabar sai ta zaman to cewa ta samu kasara, saboda haka yana da matuƙar amfani ya zaman to cewa an yi abin nan an samu ciyarwa ta halal. Akwai wani malami sunansa Imam al-Haramain Zuwaini, mahaifinsa tun yana saurayi yake so ya samu ɗa malami mutumin kirki wanda zai amfani al'umma. Farkon abin da ya fara yi shi ne ya je ya samu mace wacce tana ta shahara da nagarta sai ya aura. Bayan nan sai ya yi ƙoƙari sai ya zo bayan ya yi auren ya yi ƙoƙari ya ce kar ta yadda ta ci wani abu sai halal. Dan matso nan gaba kaɗan da Allah, saboda wanda suka zo kar su tsaya a waje, dan ƙara yi gaba nan ba matsala tunda ba maza. Ina fatan mun gane nan ya isa haka yawa ya yi daidai. Bismillah, na baya ku matso. Kamar yadda muka yi bayani, muna yin karatu ne daga littafin matakan tarbiyyar yara a musulunci. Saboda haka wanda yake son littafin an rarraba kyauta, amma akwai na siyarwa a waje a cikin farashi mai rahusa. Saboda haka ana iya zuwa a nema a can. Yayi haka. Na baya kawai ku matso, kai na baya ku matso wanda suka dogara ɗinka. Basu kawai, yale su kawai. Tunda ba maza. Basu kawai tunda babu maza. Shi ma kurma ce? Wannan ta gefen. Ka ce kurame su daga hannu. To ina za su ji ki bar shi kuke gani duk magana kuramen ya gaya musu. A ga wannan ga wata. A saurara. Saboda haka in mace tana so miji ɗanta ya zama wani abu, ke ƙoƙari wajen ciyar da shi daga halal. Ƙara masa lokutan shan nono da lokutan cin abinci. Mataki na gaba shi ne mataki na bakwai, gashi na shafi na 23 ga wanda suke da littafi. Ƙara wa yaro lokutan shan nono da kuma lokutan cin abinci. Idan mace tana so yaronta ya zama wani abu, to ta yi ƙoƙari ta tsara masa lokutan shan nono da kuma lokutan da zai ci abinci. Ina fatan mun gane. Lokutan shan nono da kuma lokutan cin abinci yana da matuƙar amfani. Mata su gane ba wa yaro nono duk sanda ya kuka, yana iya sa yaron ya zama ragu. Yaron zai taso a ragu. Saboda haka yana da matuƙar amfani ya zamanto cewa a kula da wannan. Tsara wa yaro lokutan cin abinci yana da kyau. In yaro ya tasa ya zamanto yadda ragowar yara suke cin abinci, to haka shi ma ya kamata ya dinga cin abinci. Ina fatan mun gane. Haka ya kamata shi ma ya dinga cin abinci. Kar a dinga ba shi abinci koyaushe yake bukata, in ba haka ba yaro zai zama rago. Mataki na gaba wanda shi ne mataki na 8 a shafi na 24 ga wanda suke da littafin, shi ne rashin yi wa yaro dariya komai daɗinta. Ina daga cikin matakan tarbiyya shi ne kada a yi wa yaro ƙarya komai daɗin ƙaryar. Ina fatan mun gane. A lokuta da yawa za ku ga cewa iyaye su suke koya wa yara ƙarya. Yanzu mace in za ta je unguwa in ba ta so yaronta ya bi ta, ita take cewa za ta wajen mai allura ko kaga yaro sai ya koyi ƙarya. Yaro sai ya koyi ƙarya. Za ga wani uban yaron shi yayi abu da kirki kamar ya ci jarabawa sai ce zai ce mai mota. Kuma ga duba ya ga uban shi ma ko mashin din kirki bai da shi. Kaga sai ka ga yaro ya koyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace tana cewa ya Abdullah talo ka ya kai Abdullah zo in baka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me zaki bashi. Sai ta ce zan bashi da biyu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in dai wace washi wa za a rubuta miki kin yi ƙarya. Rashin yi wa yaro mummunan addu'a. Za ku ga iyaye da yawa in yaro ya abu sai a ce ɗan banza, shege, haka iyaye suke. Wasu ma suke tsinanne. Idan yaro ya zama tsinanne uwa ce za ta fara cutuwa. A shafi na 27 na kawo kisoshi guda biyu. Ɗaya na ganta da ido na ɗaya kuma na karanta. Wanda na karanta shi ne kisar Zamakshari. Zamakshari malami ne zakakuri daga cikin malaman da suka yi wa yaren Larabci musamman ɓangaren balaga hijima. Yana da littafi mashuhuri na tafsiri mai suna Al-Kashaf. Zamakshari yake cewa yana yaro ya taɓa ɗauko wani tsuntsu yana wasa da shi. Sai mahaifiyarsa ta ƙallawa tsuntsun ƙafa. Sai mahaifiyarsa ta ce ka ɓata rijilanka ka ɓata Allahu rijilaka. Inda ka ɓalla ƙafar shi kai ma Allah ya ɓalla ƙafarka. Zamakshari ya ce da ya girma sai da ya yi wani ciwon ƙafar shi ma aka ɓalla ƙafa ka yanke ƙafar shi. Allah ya ansa da mahaifiya. Na kawo kisa Abdullah Banima ga ta a paragraf na ƙarshe a shafi na 27. Abdullah Banima wani saurayi ne matashi. Yazo baban shi yace ya tafi makaranta. Kawai sai yace ba zai je makaranta ba. Zai je yayi kurme a ruwa. Kawai sai mahaifin ya masa mummuna addu'a ya ce Allah ya kharrib ragbataka, Allah ya rusa duk abin da kake so. Yaron yana shiga kurma ruwa gaba ɗaya jikin shi ya shanye. Na sha ganin yaron ana zuwa da shi harami a lokacin muna ɗalibai a Madina. Gaba ɗaya jikin shi inda yake motsi kurin shi ne kansa da cikin shi. Ya yi shekaru a haka ya rasu kusan bara ko bara wacca. Kun ga addu'a ce da bata kai rabin layi ba. Wan sai da ya ce da gidan shi akan kusan miliyan 200 wajen magani amma ba abin da ya canza. Ya ga yaron yana roƙon Allah cikin burukansa Allah ya sa Allah su jada kan ya mutu. Saboda ba a iya rankwafa a sankare yake amma bai samu damar yi wa Allah su jada ba. Kun ya sha makarantar da ta dace. Za ku ga iyaye da yawa suna kuskure. Sanya shi a makarantar da ta dace. Sanya yaro a makarantar da ta dace yana taimakawa wajen ya samu tarbiyya. Ina fatan mun gane. Yanzu idan na tambaye ku, a nan unguwannin akwai makarantun Kiristoci? Akwai? A private school akwai? Akwai musulman da suke kai yaransu makarantar Kirista? Sun suka ce yawa. Amma kun taɓa ganin Kiristan da ya kawo ɗan shi makarantar musulmai private? Haka yake fa a ko'ina. Kirista mu muke kai su. Wannan kai yara da ake yi makarantar Kiristoci yana taɓa tarbiyyar su. Yana taɓa tarbiyyar yaran. Wasu daga cikin shugabanninmu da kuke ganin su kwata-kwata ba su da cushi a saurara. Wasu daga cikin abin din da kuke ganin su kwata-kwata ba su da kishi daga cikin tasirin wannan akwai makarantun da suka yi. An ce a wasu daga cikin waɗannan makarantun na Kiristoci har fitilla ana kunnawa sai a ce ga Yesu nan ya zo, sai a kashe fitilla sai a ce ga Muhammad nan ya zo. Sai sai yaro ya taso yana da ɗan musulunci. Ina fatan kuna ganewa. saboda haka yana da matukar amfani iyaye su kula da wannan. In dai zai yi kuka damu da wani turanci na banza a lokuta da yawa, ba ma dole bane ya samu turancin da kake zato, ka kula da tarbiyyarsa ya fi ba kula da turancin da zai samu idan ya je makarantar Kiristoci. Kamar yadda ba ka kawo mana ba su yadda da mu ba, ya kamata mu ma kan yadda da su tunda mun fi su yawa. Kun ga dai a Kaduna ma an yi musulun musulun kuma an ci zaɓe, ya nuna cewa kenan musulmai sun nunnan karna. Ina fatan mun gane. Rashin nuna bambanci tsakanin ‘ya’ya wannan shi ma yana da matuƙar muhimmancin gaske. In kina da ‘ya’ya kake dinga nuna bambanci a tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da wazo aka ba shi labarin. Wani uba ya ba shi labari cewa gashi yayi wa dan shi kyauta. Ya zo ya zama shaida, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Di yaranka kai musu irin wannan kyautar?" Sai ya ce, "A'a." Sai ya ce, "Ba ka so su zama masu biyayya gare ka duka daidai wa daida?" Sai ya ce, "La ashhadu ala jawri." Ba zan yi shaida akan zalunci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ba zan yi shaida akan zalunci ba." Saboda haka yana da kyau mutane su kula da wannan. Mu tafi shafi na 34 saboda ba mu iya karanta duka ba, saboda wasu na san ba su kura abincin rana ba. Za mu tsallake wasu daga baya sai a karanta. Koya masa ladubban zamantakewa. Koya wa yaro ladubban zamantakewa. Yana da kyau yaron ki koya mai ladubban zamantakewa da mutane. Idan yaro yana cin abinci tare da mutane, yi ƙoƙari wajen cin gaban shi. Rashin yi wa yaro, rashin koya wa, kada yaro ya dinga yi wa mutane girman kai. Karanta dariya. Saboda idan mutum yana yawan yin dariya, mutane za su raina shi. In kuma ya zama kamar sa, kullum fuskar shi a murtuke, shi ko mutane za su guje shi. Ina da kyau a koya wa yaro riƙe sirri. Akwai Ummu Sulaim mahaifiyar wa kenan. Mahaifiyar waye a sahabbai Ummu Sulaim? Anas bin Malik. Wata rana sai ta ga Anas ya daɗe bai da ba, sai ta tambaye shi ina ka tsaya? Sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aike ni wata buƙata shi. Ita ce wacce buƙata ce? Sai ta tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba zan gaya miki ba. Kuma bai gaya mata ba. Ina fatan muna ganewa. Koya wa yaro girmama manya. Koya wa yaro rashin yin jayayya da mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar jayayya to na lamunce masa wani gida a gefen aljanna. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar jayayya to na lamunce masa gida a gefen aljanna. Ina fatan mun gane, duk wanda ya bar jayayya na lamunce mai gida a gefen aljanna. Saboda haka wani aka ce masa wai ne dalilin da yasa kai ba kwa samun sabani da kowa? Ina ga kowa lafiya kuke zaune da shi, me yasa ba kwa samun sabani da kowa? Sai ce abin da ya jawo haka shine idan muna magana da mutum duk abin da ya faɗa mun cewa nake gaskiya ne. Idan muna magana da mutum komai ya faɗa zan ce haka ne. Sai ce to indai haka ne kuwa kana da matsala. Sai ce kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne. Ina fatan kun gane misalin. Yau aka yi da shi, me yasa wai kai na ga kowa lafiya kuke zaune da shi? Ba mu taɓa ganin ka kun samu saɓani da wani ba. Sai ce ni abin da yasa shi ne idan muna magana da mutum duk abin da ya faɗa cewa nake haka ne, ba na ja da shi. Sai ce to in dai kuwa haka kake, duk abin da wani ya faɗa ma aka ce gaskiya ne, to kai ɗin kana da matsala. Yake kai ma abin da ka faɗa ina da matsala gaskiya ka faɗa. Ina fatan kun gane. Ɗebewa yaro kewa mataki na 15 a shafi na 40. Yana da matuƙar amfani a ɗebewa yaro kewa. Ɗebewa yaro kewa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske. Yana da amfani a dinga ɗebewa yaro cewa ya zamanto cewa kina da lokacin da zaki dinga zama da yaron ki kina jin labarin shi, kina da lokacin da zaki dinga zama da yaron ki ki dinga hira da shi ko yarinyar ki. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa a zamantakewar da yara, kuma yana haɓaka tarbiyyarsu. Ina fatan mun gane. Bari mu je mataki na 18, a buɗe shafi na 43. Ba wa yara kulawa ta musamman idan suka fara karatun jami'a. Karatun jami'a ga yaya maza yana da matuƙar muhimmanci, saboda ta hanyar shi yaro zai iya koyon sana'a. Ina fatan mun gane. Ta hanyar shi yaro zai iya samun abin da zai iya dogara da shi. Amma karatun mata a higher institution yana da haɗari mai girman gaske. Yana da girman haɗari. Galibin mata da higher institution suna lalacewa kafin su gama. Kuma za ku gane haɗarin da yake cikin karatun ‘ya’ya mata a higher institution, kawai in kika duba hadisi ɗaya, kika yi nazarin hadisi ɗaya, shi ne hadisin Al-Fadl bin Al-Abbas. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jake shi. Ya goya shi a bayan jake shi suna tafiya. Kawai sai wata mace sunanta Kas'aniya sai ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tana mai fatawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga Al-Fadl bin Al-Abbas ya kura mata ido. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce Fadl kai daina kallanta ba, kawai sai ya sa hannu sai ya juya fuskar Fadl, ya juya shi. Sai mahaifinsa Al-Abbas bin Abdulmuttalib sai ya kasa jurewa. Sai ce ya aka ka juya fuskar ɗan baffanka? Sai ce na ga saurayi da bujirwa ne, don haka ban amince shi ɗan ba zai iya shiga tsakaninsu ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa ka ga na juya kanshi. Ina fatan muna ganewa. A taƙaice yana da matuƙar amfani mu fahimci cewa a nan gurin akwai rukunin tsoron Allah har guda biyar, amma duk da haka Annabi yana jin tsoron shaidan ya shiga tsakaninsu. Na farko kun ga fatawa ta zo yi. Yanzu ku da kuka zo Islamiyya nan ba wacce za a yi mata wani mummunan zato. Na biyu a gaban manzon tsira. Na uku gashi a aikin hajji. Na huɗu Al-Fadl bin Abbas a halal baiti ne. Na biyar su dukansu sahabbai ne. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron shaidan. To ya kuke gani idan ya zamanto cewa kuma aka samu gurin da babu irin waɗannan rukunan na tsoron Allah. Haka wannan yana nuna cewa gaskiya akwai haɗari mai girman gaske karatun mata a jami'a. Ban ce haramun ba ne, amma duk wacce ta tura yarinyarta makaranta a institution lallai ta dinga duba ta. Ta dinga kallon abubuwan da take. A cikin wannan babin na 18 ya kawo abubuwa da yawa, wasu ba za su karanci ba. Akwai yaron da ya kira ni daga Noki ya ce min koya masa yadda ake yin istighfarin amijina da mata aure. Sai na ce mai kamar ya yi ce shi ya ce baka taɓa zina da 'yan mata ba, ya ce ya yi da yawa amma da matan aure da ya shi ne ya dame shi. Yaron a haya institution ɗin da ya yi Ala Ibrahim a shekaru uku kawai ya ce mai 'yan matan da ya zina da su za su kai 20 a makarantarsu a diploma kawai. Kaga wannan yake nuna mana muna cikin tasgaro. Na kawo ƙitan mata aure da take malam ina da wata fatawa amma ba ta da daɗin ji. Ta ce wace irin fatawa ce? Sai ta yi bayanin cewa abin da ya faru shi ne wani profesan da yake duba ta ne yake soyayya din ta makaranta a jami'a. To hadarin da suke ciki suna da yawa. Mataki na 19 shine yawaita roƙon Allah akan gyaruwar yaya. Ina da kyau in mutum yana da yaya ya dinga yawaita roƙon Allah ya gyara masa su. Ina fatan mun gane. Ya yawaita roƙon Allah ya gyara masa yaran. Saboda me? Saboda kasancewar mutum a yana buƙatar taimakon Allah koyaushe. Wannan annabi ne ya fi kowanne annabi daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan annabi ne. Annabi ku duba yadda yake roƙon Allah ya gyara masa yaran shi. Wajinubi wa baniya anna abudal asna. Kun ga haka yake roƙon Allah. Ina fatan mun gane. Bashi kyauta idan ya aikata alkai mataki 23 shafi na 51. Yana da kyau idan kana da yaro duk lokacin da yaron nan naka yayi kyauta yayi abin alkhairi to kai kokari ya zamanto cewa yayi kokari ka dinga masa kyauta saboda wannan kyautar tana ƙara masa kansa shi. Ina fatan muna ganewa. Wannan kyautar tana ƙara masa kansa shi. Hana yara kallon fina-finan Hausa da karanta littattafan soyayya. Lallai ina yi wa iyaye mata nasiha cewa su yi kokari wajen hana yaransu kallon fina-finan Hausa. Wallahi fina-finan Hausa nan suna lalata tarbiyya sosai. Duk wanda ya san yayanmu shekaru 40 da suka wuce zai ga ba sa yi wa mazajensu tsiwa. Wallahi za ka ga mace mijinta yana mata fana ita ce da gaskiya. Amma sai dai ta dinga cewa malaha ya haƙuri. Sai dai da dinga maimaita malaha ya haƙuri, malaha ya haƙuri. Ina fatan muna ganewa. Saboda haka lallai yana da kyau a kula da wannan sosai. Yanzu kuwa matan yanzu wallahi wata ko ita ce telefon ka cika mata fara za ta ce ya isa. Za ta ɓata rai ta ce kai ya isa haka. In ma ka cika za ta iya kutufarka. Allah na rantse maka da Allah ba a samu. Ko ka da keta wallahi ta doke ka. Wallahi matan da ya ce kuka ta share. Suna lalata tarbiyya da can lokacin da muke kallon fina-finan Indiya da na Amerika a shekaru 35 da suka wuce. Za ku ga a wannan lokacin za ku ga kawai a abin nan ɗin da yake faruwa kawai sai dai a tasirantu kawai da waƙa a Indiya ko kuma yadda ake boxing a Amerika. Amma ba ma ta tsirantuwa da biyu saboda ba irin musulai ba. Sanyin tamaki tsakanin yara maza da mata. Idan ana samun zinan maharamai da yawa, Allah masu neman taimako su 'yan takaita kaɗan ki sauri su gama saboda suna jan hankalinmu. Sanya shamaki tsakanin yara maza da mata. Yana da kyau in kina da yara maza da mata in dai sun fara tasa ki daina baro suna fitowa tare. Saboda yanzu ana samun zina tsakanin maharamai da yawa. Wallahi ta yawaita. Akwai mata da su tura yaranta wa da kuma ƙanwa ta tura su kumara. Bayan sun dawo da wata huɗu aka ga ƙanwar tana amai. Yayanta uwa ɗaya uba ɗaya yayi mata ciki tsakanin Makka da Madina. So yana da kyau a kula sosai. In yaranki suka fara tasawa kada ki dinga yawa kubarinsu suna wannan a tsakaninsu. Yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci shine kada uwa ta dinga sanya kayan ciki a gaban yaranta musamman maza. Yanzu ana samun yara maza da suke sha'awar iyayensu mata. Sosai wallahi ana samu ko ba ku yadda ba. Saboda haka yana da tsananin amfani mace ta dinga taka tsantsan. Abubuwa na shedanci yanzu sun yawaita a cikin al'umma. Mataki 29 shi ne kula da abokan da yaro yake haɗuwa da su. Wannan shi ma yana da matuƙar amfani. Da yawa za ku ga iyaye sai su ce da yaro ya je ya wasa. Ba su san irin yaran da zai je ya cakuɗu da su ba. Ba su sani ba. Ina fatan mun gane. Za a ce da yaro ya je ya wasa wanda a ƙarshe ba a san waɗanne irin yara zai cakuɗu da su ba. Wanda da yawa za ku ga wasu yaran da ake cakuɗuwa da su ba su da tarbiyya. Yanzu ko a China ko a Japan babu technologyin da zai iya rusu, babu technologyin da zai iya gina masallacin na a kwana biyu. A yi ne biyu a gina shi da yake a foundation, a sa pillars, a rufe, a yi fenti, a sa wannan abin nan din, wannan tiles din da aka saka babu shi. Amma ko a Najeriya akwai technologyin da za a iya rusa sha'awa daya, musamman ko a Kaduna. Ina fatan kun fahimta. Saboda haka, kun ga haka ita ma tarbiyya take. Rusa tarbiyya ba shi da wahala, amma gina ta yana da matuƙar wahala. Bari mu je mataki na 33. Ku buɗo shafi na 60. Kada ka ce dole sai yaranka ya zama irinka. Akwai mutane da yawa da za a ga suna son yaransu sai ya biyo irin hanyarsu. Ka yi science, ana so yaranka yi science. Malam Shamsuddin, malamin addini yana so shi ma yaransa ya zama malamin addini. Ba dole ba ne sai yaranka ya bi irinka. Babban abu shi ne zama hanyar da ya biyo ba hanya ba ce karkatacciya. Wannan shi ne babban abin da ake bukata. Saboda kowa da abin da Allah ya sara masa. Yanzu idan na tambaye ku, da science da art wanne ya fi wahala? Science ya fi wahala ko? Da haka kuka faɗa. So, yanzu computer science ne ko art ne? Computer science ne? So, Islamic is art ne ko science ne? To kun kudu ba kitchen da na kawo ta abokina ba kun ji zadaha. Ga ta nan a paragraph na ƙarshe a shafi na 60. A lokacin da muka je Madina a 2002 akwai wani abokina muka zauna tare da shi a Madina sunan shi Bakundi Izadaha. Ya kasa Burundi ne. Ya haddace computer dukanta tun a lokacin. Ya je ya yi jarabawa ta A plus a lokacin muna tare a 2002. Kuma tambayar da ka masa a computer sai ya amsa maka ita. Kowace tambaya ce ka masa in dai a computer ne sai ya amsa maka ita. Ina fata mun gane. Sannan ya iya yare 7 kamar yadda ya gaya mun. Ni ma na ji shi yana 6. Lati kudu malayi na farko a shafi na 61. Na ji shi yana Arabic. Naji shi yana English, naji shi yana French, naji shi yana Swahiliya, naji shi yana wani yare ne yake hada Burundi da Uganda, sannan naji shi yana yaren yan Burundi. Amma abin da zai ba ta mamaki ba kun biki ga daha baya iya cin jarabawa tafsiri da hadisi. Faduwa yake. Alan Shamsu ya zo ya ce min ya Jamil a tafsirin Sa'ab. Yana cin kwamfuta ba iya cin Islamic studies. Kaga wanda yake nuna maka magana da mutane suke cewa science ya fi art ba gaskiya ba ne. Kuskure ne. Saboda ina gani da idona. Kawai kowa da abin da Allah ya sani masa kuma haka ne. Daidai ne ƙololuwa a science wanda karatu ne ya fi kowanne wahala a science. Na'am? Medicine. Ya ɗan ce da Allah wani likita ka kama shi wacce baƙara ba zai iya haddace ka ba. Allah. Yanzu suratul baqara art ce ko science ne? Art ce. Art ne mana. Wallahi wani akwai likitoci da akwai ilimi ba su haddace ba. Kuma in suka jaraba haddace ma ba su iya haddacewa ba. Saboda haka kowa da abin da Allah ya yi sari masa. Samun nagartaccen wuri wajen tarbiyya, shafi na 65. Kana son yara masu inganci ka duba gurin da ya kamata ka yi musu tarbiyya. Mataki na 38 kula da wayar hannunsu. Yana da kyau ka dinga kula da wayar hannun yaranka. Wata rana kawai ka ce yarinyarka ta kawo wayar hannunta. Ka duba ka ga irin gallery ɗinta da saƙonnin da suke shigo mata wannan zai taimaka. Agogo ta ku jiyo shafi na 68 mu je wasu daga cikin ƙa'idoji a tarbiyyar yara. Ka'ida ta farko shi ne waɗanda suka fi kusa da mu su ne fi cancanta mu kyautatawa. Wannan ka'ida ce da take da muhimmancin gaskiya a tarbiyyar yara. Ya kamata kuma mu kula da su. A koyawa yaro waɗanda suka fi kusa da shi saboda ya fi kyautata mu. Ka'ida ta biyu shi ne duk abin da ya wuce iyakarsa to zai juye ya zama kishinsa. Wannan shi ma yana da matuƙar muhimmanci. wannan shi ma yana da matuƙar muhimmanci a tarbiyyar yara. Ka'ida ta biyu, kun ga gurin aiko? Je ka'ida ta biyu, ka girmama yaranka shi ma zai girmama ka. Ka'ida ta bakwai, yin wa'azi da abin da ya faru yana ba da gudunmawa wajen ɗora yaro a kan hanya. Mana idan wani yaro aka samu ya yi inji, da ya injin nan, har wannan injin ya jawo ya samu matsala. In suka ce da yaranka, ka ga abin da yake faruwa. Kaga abin da ya faru da wani. Mataki na ka'ida ta tara, a sati na 71, taimakekeniya tsakanin uwa da uba a fagen tarbiyya muhimmin abu ne. Ko da kuwa akwai saki a tsakaninsu, saboda saki yana kawo ƙarshen aure amma baya canza iyaye. Shi ma wannan yana da muhimmanci a fagen tarbiyya. Wani lokaci za a ga an samu rabuwa tsakanin uwa da uba sai da ana ja-ja. Tsakaninsu a tsakanin a kan yara, sannan sai ya taɓa tarbiyyar yara. Ka'ida ta 16, sanar da yaro hikimar umarni da hannu yana sauƙaƙe masa aikatawa. Alhamdulillah. Idan ka tsaya ni kuma wasu balako, idan ka ce da yaron ka yi kaza sai ka faɗa mai hikimar. Kada ka yi kaza gaya mai hikimar, yi ƙoƙari saboda ka a ce kai kangartacce ne. Ina fatan mun gane, yi ƙoƙari saboda kar a ce kai kangartacce ne. Kada ka dinga ɓata kayanka saboda yara za su ce kai ƙazami ne. Wannan duk zai taimaka. Ka'ida ta 18, duk wanda yake son yaron shi ya ɗauki nauyinsa in ya girma, to shi ma ya ba shi abubuwan buƙatarsa lokacin da yake yaro. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci a tarbiyyar yara. Don haka yana da kyau a kula da ita. Za ga wasu yaran sun girma, Malam Ibrahim, amma ba sa ɗaukan nauyin yaran, ba sa ɗaukan nauyin iyayensu da yawa. Wallahi idan kuka bincika za ku ga su ma iyayen lokacin yaran suna ƙanana ba su ɗau nauyinsu ba. Akwai wani da aka ce ya fifita surukar shi a kan mahaifiyarshi, ya kama wa surukar shi ƙaton gida, kuma ruwa ma na gora take sha. Ita ko uwarshi ya ajiye ta a wani waje, duk wata yana ba ta 15,000. A shi za ta ci abinci ke koma, aka dinga zage shi, da aka kira shi tarihi, da aka kira shi ya ba da tarihi. Ita wannan uwar tasu ta gana musu azaba lokacin suna yara, ta gana wa babansu azaba ta siyar da gidansu, ta zo ma ƙarshe yana yaro ta aike shi so abincin ɓera, ta sa wa babansa abinci ya mutu. Ita kuma ta je ta auri wani, ta bar su kawai a unguwa. Ita wannan matar da ta zama sarkashi a gaba, ita ta ɗauke shi ta ci gaba da rainon shi. So da yawa wani lokacin idan ya zamanto cewa kaga wani baya kula da iyaye iyalanshi, baya kula da babansu ko babanshi, wani idan ka duba tarihi za ka ga su ma ba su ɗauki nauyin shi yadda ya kamata ba. Yana daga cikin ƙa'idoji a tarbiyyar yara, kada ka yi wa yaranka hukuma abin da dama yara sun saba yi, kamar fitsarin kwance ko kuma yaƙar yatsa. Mana yanzu yaro ɗan shekara uku in ya fitsarin kwance bai kamata a mai bulala ba, saboda dama yara suna fitsarin kwance. Idan ka'ida ta 25, namiji baya da iye da mace, ka'ida sai da ta sauko daga saman sama, kula da ita zai inganta tarbiyya. Wasu sai ga suna sa maza aikin mata. Ya ce kai je kada Allah ka yi wa yaran nan tsarki, wannan ba aikin namiji ba ne. Ko za ku tafi gona ka ce da yaran ka mata, ku zo mu tafi da Allah, ku zo mu tafi kusuran ciyawa kwamana, wannan shi ma kuskure ne. Yara ba sa san mai bin kwakwafi, ba sa san wanda zai dinga bin abubuwansu. Wannan yana daga cikin tarbiyyar yara. Idan ka tusa wa yaranki abubuwa na jaranta, daga cikin misalan wannan shi ne maman Su'ud Shurain. Waye Su'ud Shurain? Limamin ina ne Su'ud Shurain, Makka ko? Tun yana yaro in ta sa mai kaya ta ce kum ya Imam al-Haram, tashi ya kai limamin harai. Haka Allah ya zama da shi limamin harai. Abu na ƙarshe shi ne abubuwan da suke jawo yaro ya lallace, maraici. indai akwai yara marayu a hannunki ya kamata ki ba su kulawa ta musamman saboda suna buƙatar double kulawa da biyu rigingimu tsakanin iyaye suna lalata tarbiyyar yara so yana da ƙananan amfani idan zai yiwu yana da kyau idan zai yiwu a ce iyaye sun yi cancanci rigima a tsakaninsu rigingimu tsakanin iyaye akwai waɗanda za ku ga yaran sun goyi bayan babansu kuma sun goyi bayan babansu haka ya kamata a kula da wannan zaman banza yana da kyau yaron ki koyaushe yana da abin yi korar yaro daga gida yana sa yaran tarbiyyar yaro ta lalace za ku wani lokacin iyaye suna da wannan sai kawai su dau mataki sai su kawai yaro ya zaman ba shi da baya ji kawai bari a kore shi daga gida kuma da Hausa suke ce hannunka baya lalace kare yaro ne shi wannan aji tura sai idan muka zo rufe wannan littafin muka ce kun ga gurin ko shafi na 81 rufewa tarbiyyar yara nauyi ne da yake kan uba da uwa kuma Allah zai tambaye su akan haka malamin da aka kai mishi yaro domin karantarwa ya waje bai kula da amanar da aka dora masa tarbiyya tana da falala da yawa duk wanda ya kula da yaransa da kyau hakan zai zama sababin shigar sa aljanna sanya wa yaro suna ne kyau yana tasiri wajen nagartarsa ya kamata wannan ma a kula da shi Allah shine da iko akan kuma ya waje ba uba ya dinga neman taimakon Allah akan tarbiyyar yaransa wayar hannu da kafofin sada zumunta suna kawo katsalan da a tarbiyyar yaran wannan zamani duk wanda yake so yaran sa hidimta masa in ya girma to dole ya kashe masa kuɗi a lokacin da yake karami makaranta tana da tasiri sosai a tarbiyyar yara ya kamata iyaye su kula da irin wacce za su saka yaran sa a cikin saboda yaro yakan tasirantu da malaminsa sama da yadda yake tasirantuwa da baban shi a takaice wannan muhimman abubuwa kenan daga littafinmu mai suna matakan tarbiyyar yara a musulunci wanda wannan littafin zai ba da gudunmawa wajen mutum ya san ta yaya zai iya tarbiyyantar da yaran shi ina fatan mun gane ta yaya zai iya tarbiyyantar da yaran shi kuma ko rabin littafin bamu karanta ba ina ba da nasiha a dage a karanta kuma waɗanda ba su samu littafin ba akwai adabi ɗan da ya rage a waje za a karanta sunayen littattafan da aka zo da su sai kuma inda akwai tambaya ɗaya ko biyu sai a yi jawabin rufewa shi kenan mu tashi mu tafi tsakani
alhamdulillah Allah ya saka wa malamin da kai na wannan mabu'i ne wannan mabu'i alhamdulillah ga ummahat san da su sai suna ji law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum khitamuhu wa fi dhalika falyatanafasil to so da ka Allah ya bamu ikon aiki da abinda malam ya fada iyayen mu sun ji abinda malam ya fada mana na gwalagwalan bayanai sannan kan mata ɗaliban mu gaskiya nan su ma wasu shirin su rage su shiga ainihin fagen da ya kamata su ma su dinga ɗabbaka wannan abubuwa domin shi ilimi tun kana karanci ake sarfakarsa galibi ba sai ka girma sosai ba ko sai ga abubuwa suna ainihin wahala so da haka Allah ya saka wa malam da alkhairi yadda Allah ya kawo malam lafiya ga mu Kaduna a unguwar Baduko Allah ya ainihin mai da malam gidansa lafiya ya ainihin albarkaci zuriyar malam ya ƙara wa malam nisan kwana a duniya domin musulunci da musulmi su gaba da amfanuwa da ilimin ainihin malam Allah ya saka da rahai. Malam akwai dozini da yake kawo wa kowace al'umma duk inda ya soka domin yin ainihin wa'azi, yakan kawo alkhairi zaunannen alkhairi ba taɓa kalashi ba. Wataƙila wasu ana tashi daga nan awa uku awa hudu da za a ce a cikin nukatun da malam ya kawo don Allah lissafo mana kwara biyar, wallahi ta manta. Amma to sai malam ya wallafa littafi game da wannan muhabara da ainihin malam ya gabatar. Allah ya saka wa malam da alkhairi, saboda kada a manta ko kuma wani yake cewa wai al'ilmu sayrun wal kitabatu qayduhu ayyutu daka bil hibalil wafiqa yace wa min al hamaqati an tasud ghazalatan fatatrukuha bayn al khalaiq taliqa, ko yace cewa shi ilimi wani abun farauta ne kanta ko to rubutu a taskace shi shine ainihin dabbayin wannan ilimin naka. Yace to aina daya daga cikin wauta ka duka anin samu abun farauta barewa ko sai ka batta cikin kunguwa kai ne ka samu ragullaya sai kai dauka gida kuma kace sai yawo a gari za ka fi Qur'anin sallah. To haka malai sai kace mana idan ma'lumat din Allah ya saka wa malai da alkhairi. To malai ya zo mana littafai masu dubin yawa kuma wasu cingimishe muku shine kowa ya mallake su, wallahi idan ka mallake wannan littafai insha Allah fatantuno da shiga cikin duhu da takalika yi insha Allah ba ka ba su da ikon Allah. Za mu karanto sunan littafin dan Allah kowa ya ji, kowa ya ji sunan littafin. Kila akwai matsaloli da yawa wanda kina fama da shi, ina fama da shi. To wata kaga malam ya hallale mana dukkan wayannan ababe don Allah ya shiru. Ana cikin karatu na ga wasu mata musamman ƴan kudin suna ta surutu sai ka musa haka tsoro za ka san dau hannu dan Allah ya kiyaye ko. Na farko akwai kika ma da bayan roki dauko ki rubuta yawwa akwai matakan tarbiyyar yara a musulunci kamar yadda malam ya gabatar mana ko wannan mun wuce da shi. A nan waje akwai kokari a mallaka amma gidan shi babu nisa. To ina ganin a za mu dauka lokaci ko bayan mun ga malam zai dan tsaya haka sai a Saudi a je a dawo. Allah ya ce maka sai sai malam ya gabatar mana da karatu game da ainihin zunubai da kuma ainihin tasirin su a cikin al'umma. Kai wannan lecture ce wallahi da ce kuna nan amma alhamdulillah yanzu ba littafin kowa sai ya mallake shi jiya jikin kowa sai da sani wallahi kowa duk mun da kawo sai ka ji kana da yiwu a cikin ta. To da ka kuma ku mallaki wannan garabasa sanan sai littafi na gaba ka'idojin mu'amala da mutane guda 39 ka'idojin mu'amala da mutane guda nawa guda 35 na makon kina zaune ba a kina zaune da kishi yake kina zaune da wacce ba musulma ba ko kuma kina zaune da wacce kila bid'a ce kuma kina son ta zance sunna. To malam ya sauke hanyoyin mu'amala din dan Allah ku samu kuma lalle wannan zikarin kaga amkantu ma amma da samu sauƙin wa'azi ko Allah ya sa mu dace. Sai na gaba siffofin jagora nagari a musulunci guda 30. Idan aka ce jagora kaka dauka ai yayin shugaban kasa, gwamna, dan majalisa da sauransu a matsayinki kuma ta aure a matsayinki kai shugaban wata islamiyya ko wani bangare ina fata an fahimta zai ce da ke kuma duka. Sai littafi na gaba shine haramtattun cinikayya a musulunci guda 60. Akwai cinikayya a musulunci guda 60 haramtattu wanda malam ya tsaftace mana su a cikin wannan littafin dan Allah ku same shi. Kuma matsalan dalibi ne cewa sai zuba da kasuwanci ai bana kaza duk lokaci yana tafiya za ka zo wajen kar ka ce ayya a lokacin da malam ya zo mana muhabara wanda ya tashi yana bayani da zaman aiki da na sani na mallaka a'a shi ne zai kamata ka mallake shi. Wannan rike sunayen ko zan fahimta tambaya sam wallahi littafin da ba manufofin shari'ar musulunci maqasidu shari'atil islamiyya a gane ko ga sunan gabaɗin su ma malan ya kawo duk wata ibada aka ce kai aka hana ka ko wani abuwa me yasa ga dalilan su littafi na gaba fatoyin aqida nawa zakka nawa nawa ne sabu fatoyin aqida a sai mun daya zakka da kuma hajji nawa to kun ga littafi ne muhimmanci musamman me ne aqida kana fata an fahimta sai ta gota ahli sunna ce tana zuwa makaranta ahli sunna wa jama'a amma kuma in shi ya saka gaskiya waliman su ko safalak nasu za ta ji to idan ka san aqida na ahli sunna wa jama'a insha Allah zaka ainihin aqida malam biya ta tauna su da kuma ainihin aikin haji da zakka littafi na gaba hukuncen binanan al'adar mata me nace haila istihara da kuma jinin mene biki wayannan jinanan ka gaba ɗaya mata yana da suwa da alaka da shi ko gaskiya kar a bar nan eh cin wata da tambaya eh asusu zan da kike yi wallahi zai ki fasa shi a bawo insha Allah amma lake wannan littafi sai na gaba jagoran mai wa'azi jagoran ina malaman mu mata masu karanta suwa ba a fada da dalibi a aji ba a fada da daliba ba a ce mu dalibi wallahi uskanci kike ji na kike uskanci akwai masu fada haka wajen karanta suwa ko to wannan littafin zai karanta da ke yanayin yadda za ki mu'amalanci ainihin a dalibanki sai na gaba muhimman fatawoyi akan tsarki sallah da kuma azumi guda 160 kudan su ko guda nawa yawa fatawoyi da malam ya ainihin tattauna a littafin tsarki sallah da kuma mene ba ga musamman sallah din nan ko za ga faɗi da ake sallah musamman mata Allah bai kiyaye sai ki baya wa sai mene a hidin zulubi alkafata littafi na gaba rayuwar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hajji yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa a mene a aikin hajji shi ma ya kamata a mallake shi littafi na gaba mai tsada shine wadatar zuci da hanyoyin samunta an gani ba san wadatar zuci sai wadatar zuci mallaka ta tuno wata matsala a nan ko musamman sakanin miji da mene ya ga wasu abuwa ne ba su da wasu gurbi wanda ya kamata a ce an saba to idan kika mallaki wannan littafi abinda Allah ya hore wa mijinki abinda ke da shi ka gode ma Allah da ainihin al'amura wallahi zaki tsira wallahi sai mu tsaka da imani littafi na gaba manyan matsalolin aure guda 30 a kasar Hausa da hanyoyin magance su kun ga shi da cikin bara da shafin da kyau matsalolin mene da hanyoyin magance su baba dan Allah a malikin shafin nan amma ba shi iya ba ba shi ka dan Hausa ba kiya da yara wace ladidi in zo da Allah da shafin nan karanta mu sai ka taurara ko ko kuna ma to abuwa waya ka ga mace aka yi Allah ta yi abu a waya a kunnan ta ba ma ta sauraron mai miji sai ke faɗi baka sauraro to ka gode kika saka ko miji insha Allah zaki amfana sai fassarar arba'una hadith wanda duk muke a makarantun mu ko shi ma malam ya fassara shi hauhawar farashi a Najeriya dalilin sa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci an gane shi ma gashi malam ya wallafa littafi a kansa zaka san a saurara a saurara da Allah ko shinkafa nawa ne loka da nawa loka waye ko a da nawa take a yi lokacin da an sai lokacin shinkafa ne da 300 780 ko amma yanzu wannan wa wani ai kaga abu sai a hankali to ga dalilan nasu insha Allah littafi malaya ta tauna su sannan littafi na gaba muhimman fatawoyi akan aure sashi idda cinikayya da kuma ainihin mu'amala guda 326 da ku da lawa da kuma mallaki wannan kin samu library ga dakin shi kitabi na gaba tarihin annabi tsira da amincin Allah sabata a gare shi daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin Badar littafi na daya kaga akwai rubutu shi da zai zo mana ko ba shi nan kowa ya gani ana rubuta sunaye sai littafi na gaba fassarar Ashnawi manzo Allah shi afwan sheikh ya fassara mana ainihin littafin mene Ashnawi wani tashi ake kama aya su ga Ashnawi wanne ne lahallari go halari go to akbari shi ake kama aya su ga mene sheikh ya fassara mana shi ma Ashnawi ga shi ne sannan kuma akwai muktasarul akhbari fassarar littafin al-akhbari din hangane ko wannan shine na farko sannan ne ne Ashmawi saboda ka amallake su littafi na gaba fatawoyin rabin gado guda 260 shi ma kamata ne ne amallake su to sai an babban littafi na musulunci ana ji da shi zai wahala ka je gida baka same shi ba wannan littafi ne yawa wasu rango hazamin littafin ko riyadu as-salihin littafi ne babba kuma da girman riyadu as-salihin wajen hadisai 2700 ko shi da wani abu 2800 ko 2896 kuduba malam ya fassara su gaba da sharhin su ba an fahimta to saboda ke fassara a cikin ta fassara ne kawai ina fata an fahimta to malam yayi volume na daya da ko volume na dawa bolum na biyu to ba ka insha Allah a nan waje akwai su masu gaya da wannan littafin an dubo ba za mu faɗi abin a cikin masallaci ba sai a ina sai a waje masu bukata su wannan kuma za a ɗan ji hakan da wanda yake kusa malama rahina sai a ji a fasu wannan lalitan sai a shigo insha Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi da su'ai
ina ga malam zai rike mana insha Allah ta'ala kuma a da juma'a ban Allah yadda za mu saki dawowa kuma waɗannan littattafan gaba ɗayan su akwai su a waje za mu ɗan baku ko da minti 10 ne saboda wanda suke buƙata su mallaka insha Allah Allah rufe mana
assalamu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka magan da alkhairi ya ƙara masa lafiya da ikhlasi zamu faɗi namba ne ga masu buƙatan audio na ainihin wannan karatu insha Allah namba kuma yake kamar haka 080-63-23-05-78 kuma ita ce miki amfani da ita a majalisar malamai na DITV alheri radio insha Allah ga mai so ga kalli bidiyo 080-63-23-05-78 wanda yake son video audio kawai za mu tura wanda yake son video sai a hau tafarkin magabata akan Facebook ko kuma tafarkin magabata TV akan YouTube na za ka ji ana kallo lokaci da insha Allah
to alhamdulillah Allah ya saka ma malam da alkhairi kuma yanzu yana cikin uzuri ne shi sa ya yanke tambayoyin ma da ya ba da dama a yi tambayoyi to ina ga malam ba zai samu amsa su ba saboda haka kuma insha Allah zuwan da malam zai yi an gane ko yawa zuwan da malam zai yi zai mana daura an gane ko akan manufofin shari'a an gane ko yawa kuma daga cikin abinda muke sa ran malam zai mana daura akan shi akwai rahadiya akwai kuma marakis su'ud an gane ko saboda haka amma zuwa mai zuwa insha Allah zai yi karatu akan in ya zo mana wannan daura din an gane ko a farkon watan September wato makon farko na watan September kuma zai muku insha Allah abin da ya shafi hukuncin hukuncin jini an gane ko wanda yake kafin lokacin zan roki mallam Allah ya da duk waɗannan da tafai ya bar mun wasu copies an gane ko tunda shi tafi zai tafi ne ya taimaka ya bar mun wasu copies wanda duk sanda ake bukata sai a zo a samu mallam Abubakar tunda shine zai kukuta kuma mallam Shamsuddin ba zama yake ba amma mallam Abubakar na in Allah ya yarda
masu sun karatun da dare sai shi magana
to na
daga masu sun karatun jiya na maza da yake sai shi magana filin mai kuma wasu ta wasa
to
sai kuma sai a cikin masallacin daga sans
to yayi magana akan cewa karatun da aka yi jiya wanda suke son sai su shiga wannan number sai su da aka ba su shiga wasu sai su faɗi cewa daga nan masallacin Hafsa da Khamis an gane ko yauwa za a tura musu insha Allah to saboda haka in Allah ya yarda zuwan da zai yi zai yi muku karatu akan abin da ya shafi hukuncin jina ne kuma na ce kowane nau'i daga cikin waɗannan littafan Allah ya yarda zan roki mallam ya ban mun wasu copies a wasu adadi an gane wanda kafin wannan lokacin duk wanda kake bukata sai abin nan in ya kare aka tura kuɗin to sai mu abane sai ya karo mana wasu an gane yawa Allah ya sa mu dace eh to ai
mallan yi mana addu'a
to
kai mana
addu'a shikenan kokarin da muka yi Allah ya taimaka mana abinda muka fara daidai Allah ya sa zama hujja gare mu ba akan mu ba Allah ya saka mallan da alkhairi yadda yazo lafiya Allah ya mai da shi lafiya Allah ya hada mu a cikin jannatul firdaus da rahmarsa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
من بعد منتي 10 ادوبه للتفاي زامتي